إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايعنا في أقوى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادواء وانا مسلاشي من البركة مسلاشي مبلغة أنا تشكين قرم بوشي أولا جمتشي نا ثلاثة يوم شاء أكبر رمضان في جرم منذ صلى الله عليه وآله وسلم دبوء إير سيهدو لثلاثين دشدا ولكما يزو دي دي دا ثلاثين دواتن شدا شكرا ميلادية دبوء بيو دشابير أولا مجلسين تفسير القرآن من جرمى ونقوم من أشكين تفسير سورة الكافي طبعنا مفارة ثلاثون كما يمو كتابة دام عن سكتان دا بشكين تنبوين لتكذو منا تتذو هنو akwai wanda ya rubuto yana tambayar menene alakar ayoyin goma na farko na cikin wannan surar da muke tafsiri suratul kafi da kuma batun dajjal domin a farkon wannan sura mun yi bayanin hadisan da suka zo game da falalar karanta wannan sura da gaske akwai hadisan da suka yi maganar falalar karanta ayoyin farko na wannan sura da cewa wanda ya zunci karanta su Allah ta'ala zai tsare shi daga fitinar dujjal. To shi ne yake tambayar menene alaƙar su da batun dujjal. Alaƙar su shi ne alaƙar Qur'ani da dukkan wata fitina ko wani sharri da zai iya samun mutum, yadda Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ambaci wasu gurare ko wasu surori ko wasu ayoyi Al-Qur'ani yace wanda ya karanta su Allah zai tsare shi daga wata fitina. To haka su ma waɗannan ayoyi Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya nuna mana cewa wanda yake karanta ko wanda ya karanta ayatul kursi da safi ko da yamma Allah ta'ala zai tsare shi daga sharrin shaytan da yamma har gari ya waye da safi har yamma. To kaga in ka karanta cikin ayatul kursi ba inda aka yi maganar shaytan, to amma kasancewar Al-Qur'ani maganar Allah ne, maganar Allah kuma tana da tsarki. Sannan Ubangiji ta'ala ya sanya waraka daga dukkan komai a cikin Al-Qur'ani, saboda haka karanta shi zai maka wannan magani. Kamar yadda aka ce karanta suratul baqara zai tsare gida daga sharrin shaytanu. To haka nan ita ma wannan sura ta kafi Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ambaci cewa za ta zama kariya, garkuwa, tsari ga mutum daga sharrin dujjal. Sai wanda yake tambaya game da azumin wanda take da ciki ba za ta iya azumi ba, to me ya kamata ta yi? To kamar yadda aka sani a wannan matsala malamai sun yi saɓani, kuma saɓani wanda yake da daɗe ba wai na kwanan nan ba, sun zamanin sahabbai ko in ce sun zamanin tabi'ai da malamai manya-manya an samu wannan. Wasu daga cikin malamai suna ganin cewa za ta sha kuma ta ciyar sannan ta rama, wato za ta yi kafara da ramuwa. Wasu su bambance tsakanin mai shayarwa da mai ciki, idan mai shayarwa ce za ta yi kafara kamar Malikiya ko Imam Malik, amma mai ciki babu kafara amma za ta rama. Wasu kuma su ga cewa za ta rama ne kawai babu kafara. Wasu kuma su ga cewa in ta ciyar shi kenan ba sai ta rama ba. Abdullahi ɗan Abbas da Abdullahi dan Umar ya inganta da gare su suna yin wannan fatawa. Abdullahi dan Abbas da Abdullahi dan Umar suna ganin cewa idan mace mai ciki ko mai shayarwa saboda cikinta ko saboda shayarwar da take yi ta kasa yin azumi, to a madadin kowace rana za ta ciyar da miskini ɗaya kuma ba sai ta rama ba. Wannan ya tabbata daga Abdullahi dan Abbas kuma ya tabbata daga Abdullahi dan Umar, kuma kamar yadda wasu suke cewa ba a samu wanda suka saba musu ba, duk da cewa ana cewa a rawaito daga Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu shi ya saba musu cewa za ta rama. Saboda kaga tsohuwar magana ce don haka idan mace ta sha azumi saboda tana da ciki ko ta sha azumi saboda tana shayarwa tana da zabi ɗayan biyu ko dai ta ciyar ko kuma ta bari bayan azumi ta rama amma maganar ta hada ciyarwa da ramawa wannan yana da rauni kusacce maganar da ta fi rauni cikin maganganun biyu a ce ta ciyar kuma ta rama to wannan yana da rauni don ba za a hada mata abubuwa guda biyu ba lokaci daya akan abinda uzuri ne ke gare ta shari'a ta yi mata kamar ta ba ta uzuri to bai kamata kuma kamar yadda mata biyu aka ba shi uzurin ya ajiye amma ya rama ko mara lafiya aka ba shi uzurin ya ajiye amma ya rama amma ba a dora masa kafara ba to ita ma uzuri ne yasa ta ajiye kaga bai dace a ce kuma a dora masa kafara ba za ka dora mata kafara tare da ramuwa wannan yana da rauni saboda haka tana da zaɓi ɗayan biyu maganganu ne guda biyu dukkaninsu suna da wajibin minan nazar kowace mutum ya ɗauka kowace mutum ta ɗauka ko dai ta rama ko kuma ta ciyar in ta ciyar ba sai ta rama ba in ta rama ba sai ta ciyar ba sai wanda shi kuma yake tambayar cewa ya sayi abu kamar naira 1,000 ya sayi da shi 2,000 ko 3,000 to ya hukuncin wannan a shari'ance riba ba ta da iyaka wato shari'a ba ta sanya wa riba iyaka ba matuƙar dai tsakanin mai saye da mai sayarwa an samu yarjejeniya an bi dokokin shari'a wajen ciniki babu yaudara a ciki to abinda mutum ya samu na riba a cikin abinda yake kasuwanci da shi ba a cewa ya yi yawa ko ya kai da riba haka nan abinda mai saye ya samu na sauki shi ma ba a cewa ya yi laifi ta yiwu ka tsayi ka sayi abu ƙasa da yadda ake sayar da shi sosai wato ka samu sauki ana sayar da shi naira 1,000 ka same shi 300 ko 300 ko 250 ba to kaga wannan ba a cewa ka yi cuta matuƙar dai shi wanda ya sayar maka da yardarsa da amincewa sai ya sayar maka domin abinda ake buƙata a kasuwanci shi ne a samu taradun la an takuna tijaratan an taradun minkum sai dai kasuwancin da yake akwai yarjejeniya tsakaninku in aka samu at-taradi to shi kenan ka yarda na yarda na yarda da sai maka sai dai idan an samu a yaudara a ciki wato kamar ya kasance shi mai saya bai san kan farashi ba sai ya amince da kai mai sayarwa sai ya ce to na ba ka amana dan Allah ka yi gaskiya a cikin lamarin nan ka sanar da ni farashin da ake sanar da sayar da abin nan ko ka wuce gaba a samu abin nan bisa farashin da ake abin nan saboda haka sai kai yi masa kai yadda za ka yi masa sai kuma ka cuce shi to anan yana da khiyar anan yana da khiyar al-ghubn abinda ake cewa khiyar al-ghubn saboda haka in ya je ya gano cewa cutarsa aka yi yana da damar ya dawo a ba shi kudinsa ya mai da kaya in kuma ya ga zai rike a haka shi kenan to amma in ba haka ba abin ne mutum ne kawai ya zo ya same ka kana sai da kayanka ko ka yi ciniki ka sayar masa to kowace irin riba ta samu ba a cewa ka ci riba kamar yadda wasu suke cewa in riba ta yi yawa ta zama riba wannan ba gaskiya ba ne a wannan majalisi mun faɗi hadisin Urwa al-Bariki wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba shi dinari ɗaya ya ce zai so masa akuya ya je sai ya samu akuya biyu da dinari ɗaya a hanya sai wani ya tare shi yana son akuya sai ya sayar masa ɗaya da dinari ɗaya sai ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallam akuya da dinari kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu akuyar sa kuma dinarin sa ya dawo wato ya samu akuyar da yake bukata kuma dinarin da ya bayar ya kuma dawo masa saboda in ka duba za ka ga shi wancan ya sayi akuya ya sayar da ita da rabin kudin da ya ci riba rabin abin da ya abin nan so kaga ba a cewa riba tana yawa illa iyaka dai kawai shi dan kasuwa har kullun ya rika tuno فدر مايكي صلى الله عليه وآله وسلم ليكي رحم الله عبدا سمحا إذا باع إذا اشترى وإذا اقتضى رحم الله عبدا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى وتؤلى تعالى يجد أنباء ليكي لسوء كي لسسو تاوالوك شل ذي سير دكا ينسى هو ذي سياء هو كما يتباشي ذي بياء هو كما ذي فالكباشي فوراك أنا سني قتل شل لسوء كي a lokacin da yake sai da kayansa in yi haka zai samu rahama ta Ubangiji kuma aljaza'u min jinsil amal duk mutumin da yayi abu to zai ga irin wannan sakamako daga Allah aljaza'u al-ihsan illa aljaza'u al-ihsan illa al-ihsan lati babu wani abin da yake zama sakamako na wanda ya kyautata face shi ma Allah ya kyautata masa man yassara Allahu ala mu'tirin yassara Allahu alayhi Nabi ce duk wanda ya sauƙaƙa ma wanda yake cikin matsayi Allah ta'ala shi ma zai sauƙaƙa masa saboda kai ya tuno waɗannan abubuwa na nusus na alqur'ani da hadisi wanda suke nuna kai wa dan uwanka sauki da rahama kai ma sai ka samu sauki daga Allah wannan shine abin da kawai ya kamata kowanne dan kasuwa ya zama yana tunawa a kowanne lokaci a sai wani wanda yake tambayar cewa ya ji wani malami yana darasi yana cewa ciyar da mai azumi wato bawa mai azumi abin buɗe baki sai ka ba shi abin da ya ci ya koshi wato ka ba shi da fafiyar shinkafa har da tsoɓar rogo sannan ne za ka samu ladan wanda ya ladan mai azumi wannan mai azumi to yana so don ya ƙarfafa batun tambayar ta ko hujjar ma abin da ya je ya ce ma a sunna TV ya je. To ba ni zabi bane dan kaji a sunna TV. Sunna TV kafa ce da take yada abinda aka karanta da mutane na ilimi bisa koyarwar Annabi sallallahu alaihi wa sallam. To amma masu karantarwa a kafar yada sunna TV da wani sunna TV ba ma'asumai bane. Saboda haka muna yin kuskure, muna yin daidai, muna yin kuskure. Saboda haka abinda yake daidai a ɗauka, abinda yake kuskure kuma sai a bar shi a nema wa wanda ya yi shi gafara. Gafarar Allah. To shi da yake cewa ya ji wani malami yana faɗar haka cewa ana yi wa wasu suna so su yi wa Allah wayo ba haka sai su riƙa ɗan baya da wani abu su ce sun ba wa wasu sun yi buɗe baki. To hadisin dai abin da yake cewa man faddara sa'iman falahu mithlu ajrihi la yanqusu dhalika min ajri sa'im shay'an wanda duk ya ba wa mai azumi abin da zai yi buɗe baki to yana da fatankucin ladansa ba tare da ya rage ladan mai azumin ba wato za a ba shi shi ma ladansa cikakke kamar idan mai azumin ba tare da an ƙebi na mai azumin ba saboda hadisin abin da ya magana tafsiru sa'i abin da ake nufi da tafsiru sa'i ka ba shi abin da zai tashi daga mai azumi ya dawo muftir an tanqulahu ila min as-sa'il ila al-muftir saboda haka kaga duk abin da zaka ba shi makwarwa garwa ce ya tashi daga mai azumi ya koma ne ya koma muftir ka ba shi dabino ne ya ci ya koma muftir ka ba shi abinci ne wato lafiyayye shinkafa da nama kamar yadda shi wannan malamin ya faɗa da tsoɓar rogo nan ma dai ka ba shi abin da ya abin nan buƙata saboda haka shi azumin shi hadisin bai ce sai ka ba shi da yawa ko sai ya koshi ba abinda zai fitar da shi daga sa'in zuwa muftir domin cewa ke man fassara sa'in sa'in ne amma yanzu ka ba shi abin da ya yi buɗe baki ya dawo ba sa'in ba saboda haka kaga ko kaɗan ko mai yawa duk ya shiga ƙarƙashin hadisi saboda haka cewa sai wanda zai iya ba da shinkafa da nama da tsoɓar rogo shi ne zai samu wannan ladan ina ga akwai takura rahmar Allah ta'ala akwai tahjiru rahmatillah kuma wa rahmati wasi'at kulli shay domin kama da aka ya nuna kenan ba wanda zai iya yin wannan sai wanda Allah ta'ala ya bashi kuɗi da yawa ya bashi wadata wanda zai iya sayo kwanan dabino ya kawo masallaci shi ba zai samu wannan ladan ba wanda zai iya sayo leda biya wata ya kawo masallaci ka ce shi ba zai samu wannan ladan ba sai wanda zai iya girka kabakin abinci da nama har da tsoƙo rogo sannan shi zai samu wannan ladan to abu shakka anan ka takura ramar Allah da ramar Allah kuma tana da fa'i hadisin ko bai nuna haka ba gaskiya saboda haka wannan magana ce dai kawai ta dai a ƙara sa mutane kaimi su ƙara fito da abin da yake aljihunsa kawai amma ba wai dan ba za a samu ladan ba abinda dai kawai za ka kula da shi a hadisin abinda za ka kula da shi a wannan hadisin kai da kake so ka bawa mai azumi abin buɗe baki ga hadisin cewa ya falahu mithlu ajrihi yana da kwatankwacin ladan mai wannan azumin saboda haka kaga in azuminsa ya samu cikakken lada ka ba shi abin da ya buɗe baki sai ma ka samu cikakken lada in ya samu 80 cikin 100 kai ma abin da za ka samu in ya samu 50 cikin 100 kai ma abin da za ka samu in ya samu 30 cikin 100 na azuminsa ladan da ya samu kai ma da ka ba shi ya buɗe baki iya wannan za a baka saboda haka ashe kaga yana da kyau lokacin da za ka yi bayar da abin buɗe baki ɗin ka yi kirdadan waɗanda kake ka tabbata cewa ba masu irin wasa da azuminsu ba ne suna azumi suna zage-zage suna saɓan Allah wannan za ka samu ruɓa-ruɓan lada ne in ma an samu zaka bashi shi ya koshi din da namun kuma ba lalle ne ka samu wani canta ya ba mu wani salihi wato abin nan dabino kwara daya shi yayi buɗe baki da shi ya fi kalada kai da ka ba wancan abinci ya fita cikin sa yayi kakil amma azumin sa ba gangare azumi bane dan annabi sai falahu mislu ajrihi ajrihi shi wannan mai azumin da ka bawa abin ka yayi buɗe baki da shi to kana da fatan fatin irin ladan sa saboda ka kaga ashe kenan in ya samu cikakken lada to kai ma za a baka irin wannan lada in kuma ladan nasa ya samu tawaya ya samu tangarda saboda yana azumi amma yana fadace fadace yana wasu biya gumma gangaru ko yana cin haram ko yana dai abubuwan da Allah ya hana to kaga wannan koda azumin sa ba a ce ya lalace ba to amma kaga ya samu tangarda azumin ba zai samu cikakken lada da wani salihi zai samu wasu to a ce kaga in ka ba salihin mutum ka abin nan kuma shi wanda ya ci ba ana nufin cewa in ya yi buɗe baki da abincin wani ko da binan wani ko ruwan da wani ya bashi shi kuma an tauye masa ladansa ba a ladansa shi ma yana nan cikakke ba abinda zai taɓa ladansa ko ɓanci ne ba za a kira ba daga ladansa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake la yanqusu zalika min ajri sa'il shay'an dan akwai waɗansu saboda rashin fahimta ko rashin sani sai kaga ya zo masallaci inda ake sufura ta buɗe baki inda ake bada abincin buɗe baki musamman a ƙasashen Laraba musamman a ƙasar Saudiya a Haramain amma sai kaga a cikin aljihunsa ya taho da dabinansa wai kada wannan mai sufuran nan ya samu wani abu na ladansa saboda haka sai ya fara cin dabinansa wai ya yi buɗe baki to yanzu shi kenan ladansa ya kammala sannan sai ya taɓa kuma abin da aka aje a gabansa to kaga wannan bakil ne wannan marowaci ne kai ma ka bada naka ka ba wani ya ci naka kai ma ka ci na wani saboda haka ka samu ladan wani kai ma wani ya samu ladan ka sai wanda yake tambaya game da hadisin la uhillu al-masjida li junubin wala ha'id wannan hadisin dhaifi ne hadisi ne bai tabbata ba Abu Dawud ya rawaito shi amma a cikin sanadin sa akwai wata mata da ake kira al-Jisra bint Dijaja wanda Imam Bukhari ya shawara laha ajaib hadisi ne wanda yake mai rauni mai janaba Allah ta'ala ya yi maganar abin nan shigarsa masallaci cewa zai iya shiga ya wuce wala junuban illa adiri sabili sai wala jin amru la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa adiri sabili hatta tattasimu saboda haka mutumin da yake da janaba shi alqur'ani ya nuna cewa zai iya wucewa cikin masallaci amma kai ya zauna amma ita mace mai haila to wannan ijtihadi ne na malamai wasu suna ganin ba za ta zauna ba wasu suna ganin babu zai fi dan ta shiga masallaci ta zauna wasu suna hujja da hadisin Aisha annabi sallallahu alaihi wasallam da yake ta dauko mata tabarma daga cikin masallaci ta ce ya rasulullah inni ha'id ina haila annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haila kuke laita ce ya yake ta ce kaga ashe ba dan ana ba a san mace mai haila ta shiga masallaci ba ai bai kamata Aisha ma ta ce inni ha'id ba fadarta inni ha'id ya nuna kenan abinda suka sani shine mai haila ba ta shiga masallaci su kuma waɗanda suke cewa ta shiga suka ce ita magana da take yi taɓa tabarmar ba wai magana shigar ta masallaci ba shi yasa annabi ya ce haida tuki laita tiya diki haida ki ba a hannunki take ba dan kin taɓa tabarmar wannan ba shi zai sa tabarmar ta zama tana da haila ba saboda haka wannan ba magana shigar ta ake yi ba to dai matsala ce wacce malamai suke yi magana a kanta idan mace za ta zo gurin da ake karatu ya kasance babu za ta iya jin karatu daga waje dan gudun kada ta shiga cikin wani rudani sai ta zauna inda za ta je karatu kamar misali a ce lecture ce ake ko irin tafsiri ake yi akwai wanda za ta iya zama a wajen masallaci sai ta zauna kar ta shiga rudani in kowa ya zama da ba za ta ji ba ko akwai bukatar sai ta shigo to kada a matsa a ce ai mace ba mai haila ba ta shiga masallaci dan kar ta shiga shi ma wannan matsawar ita ma ba ta da wani shi saboda babu wani nassi karara da yake nuna hanawa to sai wani shi kuma da yake tambaya game da cin naman gafiya to ban sani ko mafarauci ne to akwai ka'ida da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar wanda kowane mafarauci ya kamata ya haddace ta in ya haddace ta to zai san naman dajin da zai ci da wanda ba zai ci ba النبي صلى الله عليه وسلم كبير ليزو أشكي حديث صحيح نهى رسول الله حديث مسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي لاب من السبع وعن كل ذي مخلب من الطير annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana, ya hana a ci dukkan wani namun dajin da yake da fika, dukkan wani dabba da take da fika, fika irin na yaga nama irin wanda kare yake da su dinnan. To duk dabba da take da irin su annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana cin namanta. Haka nan duk tsuntsun da yake da farata irin na farauta, irin na su shahu, irin na su hankaka da sauransu, suna da farata, za ga zoko zoko na farauta da suke kama abin farauta da shi. To duk tsuntsun da yake da wannan shi ma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana a ci namanta. Sauraka ka rike wannan ka'ida ce, sai ka duba bakin gafiya, tana da naf ko ba ta da naf. In tana da naf ko ta shiga ciki, shi yasa a kauri mafi rinjaye cikin maganganun malamai shi ne mage ba a cinta, saboda tana da naf. Sauraka su gafiya duk ina tsammanin wannan jinsin ne cikin wannan abin da suke. Ina ga dai mu haƙura da tambayoyin nan haka nan zuwa gobe insha Allah sai mu ƙara gaba. Bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا.
Kafin nan ayar da take bayan ta mu kammala ta ba.
Qulillahu a'lamu bima labithu lahu ghaibus samawati wal ardi absir bihi wa asmi' ma lahum min dunihi min waliyyi ولا يشرك في حكمه أحدا.
الله تعالى cikin wannan aya kamar yadda muka yi bayani a jiya yana gaya mana cewa waɗannan samari sun zauna a cikin wannan kogo cikin na tsawon wannan lokaci wanda Ubangiji ta'ala ya gaya mana wa labithu fi kahfihim thalatha mi'atin sinina wazdadu tis'a qulillahu a'lamu bima labithu lahu ghaibu samawati wal ard. Ya gaya mana cewa sun zauna shekara 309 suka 300 sannan suka ƙara tara a lissafi. Allah ta'ala ce qulillahu a'lamu bima labithu, kace Allah ta'ala shine mafi sanin kwanakin da suka zauna suna bacci a cikin wannan kogo. Lahu ghaibu samawati wal ard, gaibin abinda yake koyi a sama da abinda yake koyi a ƙasa ko sammai da ƙasa duk gaba ɗaya nashi ne. Asmi' bihi wa absir, kai mamakin jinsa kuma kai mamakin ganinsa kuma kai mamakin jinsa. Ubangiji ta'ala yana gani fiye da dukkan wani mahaluki, haka nan Ubangiji ta'ala yana ji fiye da dukkan wani mahaluki. Ma lahu min dunihi min waliyyin, ba su da wani majibinci wanda zai jibinci al'amarinsu ba Allah ba. Ubangiji ta'ala shi kadai ne yake jibintar al'amarin halittarsa, yake jibintar al'amarin halittarsa gaba daya. Akwai al-wilaya al-amma wanda dukkan wani mahaluki yana karkashin ta, Ubangiji ta'ala shi yake jibintar kowa da kowa ta hanyar halittarsa, ta ciyar da shi, ba shi arziki, ba shi lafiya, ba shi gurin zama, da walwala da iskar da zai shaka, wannan duk wilaya ce amma dukkan wani mahaluki yana karkashin ta, sawa'un mu'mini ne ko ba mu'mini bane, mutum ne ko ba mutum bane, yana karkashin wannan wilaya. Akwai wilaya khassa, wato jibinta ta musamman, irin wacce yayi wa ashabul kahfi, irin kula ta musamman da Allah ta'ala yake ba wa masoyansa, yake ba wa masu imani, yake ba wa waɗanda suke bisa ga turbarsa, bisa ga da'arsa. Ubangiji ta'ala ya kula da su, ya tsare su daga dukkan wasu fitintunu, ya tsare su daga dukkan wani sharri. Ubangiji ta'ala ya ƙara musu imani da da'a da san sa a cikin zuciyarsu. Ubangiji ta'ala ya ba su rahamarsa a nan duniya da lahira. Wannan wilaya ce khassa, babu mai samun ta sai wanda yake mu'mini. To Ubangiji ta'ala yana magana da bisa ga halittarsa gaba daya, ma lahum min dunihi min wali, ko wannan wilaya amma din ko khassa, babu wani wanda zai baka ita sai Allah. ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. ولا يشرك في حكمه احدا سنن ubangiji baya hada wani a cikin hukuncinsa wata qira'a wala tushrik fi hukmihi ahada kada ka hada wani da shi a cikin hukuncinsa anan ma hukunci ya kasu gida biyu akwai hukmullahi alqadari alkauni akwai hukmullahi alshar'i addini akwai hukuncin Allah na kaddara ubangiji ta'ala shi ya hukunta halittar kowa da kowa shi yake halittar mu shi yake babu abinda babu bukatun mu na rayuwa gaba daya shi yake hukunta abinda duk zai same mu mai dadi da mara dadi wannan shine al-hukmu al-qadari al-kauni duk abinda mutum zai same shi mai kyau ne ko mara kyau ne ubangiji ta'ala ya riga ya kaddara wannan ya hukunta wannan kuma babu wani wanda yake tarayya da Allah a cikin wannan hukunci abinda duk zai same ka na alkhairi babu wani wanda yake da tarayya da Allah ta'ala wajen samar maka da wannan abu haka nan abinda duk zai same ka mara dadi da abinda mara kyau mara dadi to babu wani wanda yake da tarayya da Allah cikin samar da wannan abu shi kadai yake banta da samar da hukuncen sa na kaddara sannan al-hukmu ad-dini ash-shar'i shine abinda Allah ta'ala yake shar'anta wa bayansa ne ya sa su ya hana su ya ce su yi abu kaza daidai ne su yi bar abu kaza ba shi da kyau su yi abu kaza shine samun zaman lafiyar su duniya da lahira su bar abu kaza za su samu matsala in sun yi shi babu wanda yake sanya wannan shari'a kuma sai Allah ta'ala to kaga wannan shine al-hukmu shar'i ubangiji ta'ala shi ke da duka waɗannan bangarorin guda biyu shi yake da waɗannan abubuwa guda biyu sune al-khalqu wal-amru da Allah ta'ala ce alahu al-khalqu wal-amru alahu al-khalqu abinda duk yake halitta ga bayansa da kaddara da komai duk suna cikin al-khalqu wal-amru kuma al-amru shar'i al-amru ad-dini duk abinda yake umarni ne na kai kaza ko ka bar kaza Allah ta'ala shi ke tsara wa dan adam ga yadda zai yi ga abinda zai yi ga abinda zai bari saboda haka ubangiji ta'ala ya shar'anta abinda yake halal ya kuma shar'anta abinda yake haram abinda Allah ta'ala ya halalta shi shine halal babu wanda yake haramta shi abinda Allah ta'ala ya haramta wannan haramun ne babu wani wanda yake isa ya mayar da shi halal saboda haka ubangiji ta'ala ya keɓance kansa da irin wannan hukunci ce inal hukmu illa lillah ya qutsul haqq wa huwa khairul fatimin hukunci ba na kowa bane na Allah ne haka nan Allah ta'ala ce alalahul hukmu huwa asra'ul hasibin shi ubangiji shi yake da hukunci shine kuma wanda yake mafi gaggawar masu hisabi iya hisabi inal hukmu illa lillahi alayhi tawakkaltu wa alayhi falyatawakkal almutawakkilun inal hukmu illa lillah amara an la ta'budu illa iyyah wa ma ikhtalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah dhalikum Allahu rabbi wa rabbukum alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib duk waɗannan ayoyi suna tabbatar mana da cewa abin da ya shafi hukunci na halatta wani abu ko na haramta wani abu to wannan aikin Allah ne shi kadai shi yake cewa abu kaza halal ko abu kaza haram a cikin littafin sa ko a bisa harshen manzonsa sallallahu alaihi wa sallama wato abin da ya tabbata a sunnar ma'aishi sallallahu alaihi wa sallama wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhib hadha halal wa hadha haram litaftaru ala Allah alkadhib innal ladhina yaftaruna ala Allah alkadhib la yuflihun ubangiji ta'ala yake kada ku rika faɗa saboda abin da harsunan ku suke sifantawa na ƙarya ku ce abu kaza halal ne ku ce abu kaza haram ne haka kawai babu dalili babu wani nassi da ya haramta ko ya halalta kawai da bolanka ku rika bada fatawa irin wannan Allah ta'ala ce to kada ku kuskura ku yi wannan qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin faj'altum minhu halalan wa harama qul allahu azina lakum am 'ala allahi taftarun Allah ta'ala ya ce muku ba abinda muka saukar muku ba na abinci na arziki abubuwan da muka ce ku ci ku sha a ciki waja'altum minhu harama wa halala kuka zabo wasu kuka ce wannan halal ne kuka zabo wasu kuka ce wannan haram ne kamar yadda tsakar kai a jahiliya Allahu azina lakum Allah ne ya sa ku ashe kaga baka ce abu kaza haram baka ce abu kaza halal sai idan Allah ta'ala ya baka wannan izini sai idan zaka samu wannan izini shine ta nassin alqur'ani ko sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda haka wanda zai yarda da wani abu na shari'anta wani abu a ce kaza haramun ne tare da cewa ba haramun bane ya amince ya yarda cewa wani zai iya haramta masa wani abu ko abu kaza da Allah ya haramta shi wani ya fito ce ya halatta kuma ya yarda cewa wani din nan zai iya halatta masa abinda Allah ya haramta masa babu shakka wannan bin shari'ar shaytan wanda duk yabi wannan ya bi shaytan kuma ya bauta wa shaytan. Allah ta'ala yana cewa alam ahad ilaykum ya bani adam alla ta'budu shaytan innahu lakum aduwwun mubin wa an'buduni hadha siratun mustaqim. To wani yana daga cikin bautar shaytan, wani ya dubi abinda Allah ya halatta ya haramta maka ka yadda ka amince ka dauka har cewa haramun ne, ko wani abinda Allah ta'ala ya haramta maka wani ya ce maka ni na halatta maka ka yadda ka amince har cewa wannan abu halal ne, in kai haka to ka koma ga bautar shaytan ka bar bautar Allah. Ta yi abinda ake kira shirku ta'a. Allah ta'ala ya yi magana da Larabawa a lokacin da suke halatta a ci abinda yake mushi, bayan Allah ta'ala ya haramta cin mushi, ya haramta a ci abinda ba ambaci sunan Allah a kansa ba, su kuma suke cewa yaya za ku ci yankan da kuka yi da kanku amma ba za ku ci yankan Allah ba. Allah ta'ala ya ce wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi wa innahu lafisq wa inna shayatina layuquna ila awliyaihim liyujadilukum wa ila fasumuhum innakum lamushrikun. Allah ta'ala yake cewa kada ku ci dukkan wani abin da ba ambaci sunan Allah a kansa ba. Wa innahu lafisq, yin haka ko wannan abin da ba ambaci sunan Allah a kansa ba fasikanci ne, yin sa fita ne daga biyar Allah ta'ala. Wa inna shaytana wa inna shayatina layuquna ila awliyaihim, kuma lalle shaytanu suna yin wahayin maganganun banza zuwa ga masoyansu, zuwa ga jama'a su li yujadiluku, dan su rike muku jayayya, dan su rike jayayya da ku, suna gaddama da ku. Wa in ata'tumuhu, Allah ce in har kuka saki kuka yi musu da'a wajen ku yadda da halaccin abin da na haramta, innakum la mushrikuna, to lalle kun tabbata mushrikai. Saboda haka dukkan wani abin da yake halal to yana nan a halal dinsa, dukkan wani abin da yake haram yana nan a haram dinsa. Dan zuciya na iya sawa ka ci abin da yake haram tare da cewa zuciyarka ta san haramun kake ci, wannan ba a cewa kai shirka, illa iya ka ce ka saba wa Allah. Akwai wanda zai aikata haramun ya san haramun yake, ya sha giya ya san haramun yake, ya ci riba ya san haramun yake, ya yi sata ya san haramun yake. To da ba a cewa ya kafirta ko ya yi shirka, sai dai a ce ya yi saban Allah. Amma da zarar ya fito ya ce sata da yake yi ta halatta, ka halatta ya yi wannan sata, to anan yana halatta abinda Allah ta'ala ya ce haramun ne. To anan ne yake ƙaryata Allah, yayin da ya ce halal ne bayan Allah ya ce haram ne, to kaga ya ƙaryata Allah. Wanda zai ƙaryata Allah kuma ya bar musulunci, ya bar hanyar Allah. To saboda haka duk wani tsari da za a aje maka kai ɗan adam, to ka san wani tsari kake kai, mai kyau ne ko mara kyau ne. In mai kyau ne ka san cewa kana bin abu mai kyau, in mara kyau ne ka san cewa ba shi da kyau. In ba kirsa ta ka akai, kilasta ka akai, to ka san cewa abin nan da aka yi maka ba wani abu ne da kai ka yarda da shi ba. Amma ba ka amince da abin akan cewa wannan abu halal ne ba, bari in yi shi saboda halal ne, duk da cewa kana da ilimin Allah ta'ala ya haramta shi Al-Qur'ani ko Annabi sallallahu alaihi wasallam a sunnar sa sahihiya ya haramta wannan abun, kana da wannan ilimin amma sai ka dage akan cewa halal ne, wataƙila ma kai ta kokarin gamsar da wasu, babu shakka anan kana cin karo da abinda Allah ta'ala ya aiko annabawansa da shi. A nan rigimar wato bin wani tsari da ba na Allah yake ba, yayin da za ka yarda cewa tsarin shi ne daidai kuma binsa shi ne daidai, a nan za ka fahimci cewa musulmi a duk duniya tun lokacin da aka suka raka khilafar ƙarshe ta Usmaniya, ko kuma mu nan a ce khilafar daular Sheikh Usman Danfodi, tun lokacin da aka rasa ta, babu wata rana ɗaya da musulmi wanda ya san musuluncinsa kuma yake kan musuluncinsa yake jin cewa akwai ranar da za a zo a sa masa musulunci a faifai da abinda ba musulunci ba, a ce ya zaɓa abinda ba musulunci ba, ko akwai shi. Shi yasa za ka duk ƙasashen musulmi, duk sanda aka fito aka ce ga wani nan yana goyon bayan a yi musulunci, ga wani baya son a yi musulunci, in suka shiga takara waki cin zaɓe, mai son a yi musulunci yake cin zaɓe. Wannan zai nuna maka cewa al'umma tana bisa fitira, tana kan fitira. Kaga ashe ba daidai bane a kafirta ta, a ce ai ka yarda da wani abu ba shari'ar Allah ba, ka kafirta wani abu ne wanda kai ba ka da yadda za ka yi da shi. Akwai sanda al'umma ta yi rayuwa irin wannan a lokacin daular Ubaydiyya, daular Batiniyya, daular da Imamu Zahabi yake cewa qalabu ad-din ra'san ala aqli, sun jirkita addinin saboda ya koma ƙasa. waɗanda suke halarta wani abin da Allah ya haramta daura su al-hakimu bi amrillah wanda ake masa sirari ana cewa ma shi islama sha'atul aqdaru fahkum fa anta al-wahidul qahhar abinda kaso shi yake wakana sirari ake masa ba abinda kaddara ta so ba dan haka kai hukunci kai yanke musu hukuncin duk da kake so fa anta al-wahidul qahhar wannan sifar Allah ce sun yi hukunci a du'a kasar musulmi a Masar sun rike kasar Masar sama da shekara 300 a lokacin manya-manyan malamai suke rayuwa kuma sun yi alƙalanci wasu abin amma zuciyarsu ba ta tare da wannan mulki a lokaci ɗaya yanzu in ba ka tarihi ba za ka taɓa cewa wannan daular ta mallaki Masar ba za ka taɓa cewa wanda daula ce ba tsiniya daula ce shi iya ba tsiniya kaga irin wannan shi yake nuna maka musulmi suna kan fidar musulmi suna kan fidar duk tafiya da aka yi tafiya musulmi suna san musulunci suna san addini sannan wani abu da ya kamata mu fahimta shi tsare-tsare iri biyu ne akwai tsarin da yake saba wa shari'ar Allah akwai kuma tsari na gudanarwa wanda bai ci karo da shari'ar Allah to musulunci baya rigima da wannan a samu tsari al-nizamul idari abinda ake kira al-nizamul idari ko al-anzimatul idariya ko al-shu'unul idariya yana za a samar da tsarin tafiyar da al'amura samar da tsarin tafiyar da gwamnati ce samar da tsarin tafiyar da ma'aikata ce samar da tsarin tafiyar da gwamnati abin nan kamfani ne samar da tsarin tafiyar da makaranta wannan baya shi ne ake magana yayin da ake magana tsarin da ya saba na Allah ba to wasu suna takudawa dan na san akwai san da ake tace ce kuce game da kungiya za a yi amfani da constitution din kungiya ko ba za a amfani ba to wani kalmar constitution din take tare masa da hankali saboda in ya tuna constitution din nan komai akwai a ciki akwai mai kyau akwai mara kyau to aka ce ga kungiya ta sunna kuma ana magana constitution sai hankalin sa ya tashi kenan za a kawo haramun a ciki ba haka ba ne shi kalmar constitution din cire ta faɗi da yaranta sai tsarin gudanarwa shi kenan to ke kalmar ai ba sai a kai wahayi ba ce kalmar faɗi ta da yaran da baba ka ta ibe ka da shi sai masa tsarin gudanarwa ko ka faɗa da fulatanci ko da yarabanci ko da igbo faɗi da yaranta laraba suna kiran shi al-nizam ko al-nizamul asasi suna kiran shi ka al-anzima yanzu ga a saudiya suna tahkimu shari'in Allah amma suna da anzima za ka zo danja dole ka tsaya akwai al-anzima mururiya ka je kayi abin nan kai lasisi kai takardun mota wanda ba wani malami a saudiya da ya taɓa fitowa ce kai kuna kafirci ya za ku shigo da rafin su ma duk motocin su duk direbobin suna da shi in aka suka ma saba aka tare su aka sa musu tarabiya suke yi su ce su sai mutuna sun sha biyan tara to wannan al'anzima idariya ba a faɗa da su ba a faɗa da su shi yasa za mu ga a lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallama a lokacin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama sojoji ba su da wani tsari guda ba abu ba magana cewa wai akwai wani bangaren soja a cikin gwamnati a cikin madina a ce ga waɗancan sojoji ne ko waɗancan 'yan sanda ne a zamanin annabi duk babu wannan illa iyaka in aka sake fitaki kawai duk wanda yake ji yana ya isa yana da ƙarfi a ce zo mutum ya dauki makaminsa a fita sauraka babu diwanin junta ba a lissafa sojoji ba ana biyan sa albashi amma lokacin sayyidina umar daga wajen farisawa lokacin ma suna majusawansu sosai ba maganar ma la ilaha illallah tare da su amma an kawo masa cewa suna da tsarin junut suna da tsarin sojoji don haka akwai registration da ake kowa idan ya shiga soja an san wane soja ne wane ba soja ba ne in an so kashi fitaki an san suwane ne suka fita suwaye ba su fita ba inda za ku duba a lokacin da aka fita yakin Tabuk annabi sallallahu alaihi wa sallama bai san cewa su Ka'ab ibn Malik ba sa tare da shi ba sai da aka je Tabuk
bai san cewa basu so ba saboda ne saboda ba rijista shi kansa ka lokacin da yake ba da labari yace a lokacin babu wata rijista a lokacin da yake ba da labari lokacin sai da Umar akwai rijista saboda ka sai ya kawo tsarin ayyuka sojoji rijista kowanne sojoji zai shiga a kan da shi kuma a sa musu albashi a cikin daula kaga wannan tsarin gudanarwa ne wanda ba zai zo ce ta kawo tsarin da ya saba shari'ar Allah akwai da zai ga Umar wannan ya kawo wannan a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam babu kurkuku ko kun taba ji an ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai wani kurkuku ainihin sai a ji a tsaye shi Sumama ibn Usal lokacin da aka kawo shi Annabi sai ya daure shi a masallaci kafiri da sai ya daure shi a cikin dirka a nan ya rika zuwa yana ganin shi har karshe ma masallaci amma lokacin Sayyidina Umar sai ya sayi wani gida na Safwan ibn Umayya Safwan ibn Umayya a Makka ya sayi shi ya mai da shi kurkuku dan shi ne farko a musulunci wanda ya fara daukan tsarin ware gidajen kurkuku babu wanda ya taba cewa Sayyidina Umar ya kawo wata shari'a da ta saba musulunci so akwai al'anzimar idariya sau abin nan kuna iya sa tsare-tsaren da za ku gudanar da makaranta gare ku kamfani gare ku kungiya gare ku yaya za ku zaɓi shugaba waɗanda sifofi ya kamata shugaban ya zama yana da su shekara nawa ya kamata ya riƙe wannan matsayi kafin mu canza wani ko a sake zaɓen wani ta yaya za a yi mu zaɓi shugaba naɗawa za a yi koko a wasu kwamiti za a sa koko dukan mu za mu taru mu zaɓi wanda zai shugabance mu sannan a tsarin tafiya kwamiti nawa za a yi za a fitar da kwamitoci guda nawa ne kwamitin abin da waye zai shugabance su wannan duk tsari ne na gudanarwa wannan an zima ce idariya musulunci baya faɗa da wannan sai idan an kawo wani abin da ya ci karo da wani nasi to a nan ne sai a ce to a ai akwai inda Allah ta'ala ya ce kaza abin da muka ɗauka ba daidai ba amma tsarin shi karan kansa ba a ce ka a yi ba to shi yasa sai ka ga wasu suna tafiya a kan wani abu amma ana tafiya a cikin barkatai in kai magana ku samu nizam a tafi mana ku samu tsarin gudanarwa mana sai ce a kai ka ban mu shari'ar Allah muke yi to shi ake shari'ar Allah ka ai tsari to wannan baya daga ciki abinda shari'a abinda ake rigima da shi shine a kawo wata doka da za ta halatta abinda Allah ya ce haram ko a kawo wata doka da za ta haramta abinda Allah ya ce halal yanzu in yau kai musulmi za a zo a ce maka sha'anin rabon gado wani ya zo ya ce shi ga dokarsa sai an daidaita mace da namiji wajen rabon gado to in kai yadda anan ka ci karo da wani abin da Allah ta'ala yayi nasi alqur'ani yusikum Allahu fi auladikum lizakari mithlu haddil unsayyin in ka ce a daidaita su kuma ka amince da haka kai yadda cewa haka shi ne adalci to ka soke Allah ta'ala ka soke shari'ar Allah ko magana ta'addudu zawjat fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' wani ya zo ce kai wanda ya saba wa wayewa ta zamani ko a ya saba wa haƙƙin mace saboda haka mace ɗaya za a aura kawai shi ya haramta a wuri sama da ɗaya kamar yadda a wasu ƙasashen Laraba na irin kamar Tunisia suke da irin wannan dokokin to kaga wannan doka ba wani musulmi da zai amince da ita a ransa in ba yana cikin ƙasar yanzu inda za ka je ka sabbe 'yan Tunisia ka ce sun yadda da wannan doka za su abin ya fi ƙarfinmu ne shi yasa wasu a koyi ai suna yin auren sama da ɗaya in an je gaban alƙali sai ce budurwarsa sai a ce kai ku tashi ku ban budu to kaga wannan shi ake faɗa da shi ko wani mutum ya zo ya ce shi shigar da mata suke yi sira kamila shi yana so ya kawo dokar da za a soke ta to nan musulmi za su yi gore ba za su yadda ba to waɗannan su ne tsare-tsaren da Allah ta'ala yake cewa babu wanda duk wanda ya yarda da irin su to shi ma ya yarda da abin da yake shirka ne yayi wa Allah ta'ala tarayya Allah ya ce watlu ma uhiya ilayka
watlu ma uhiya ilayka min kitabi rabbika la mubaddila li kalimatihi wa lan tajida min dunihi mulzahada
Allah ta'ala yake watlu ma uhiya ilayka min kitabi rabbika kuma ka karanta abinda ake maka wahayi da shi na littafin ubangijinka la mubaddila li kalimatihi babu mai canza kalmomin Allah wa lan tajida min dunihi multahada
kuma ba za ka samu wata mafaka ba a wajensa ba, wato ba a wajen Allah ba. Allah ta'ala yana gaya wa annabinsa sallallahu alaihi wa sallama cewa ya ci gaba da karanta alqur'ani. Wannan abu da mushrikai suke so su ga cewa sun raba shi da alqur'ani, ko sun sa shi ya kawo wani abu sabanin alqur'ani, ko ya canza alqur'ani, ya watsar da wannan magana, ya watsar da wannan bashi, ya daina ma wayoyin shi, ya daina ma sauraron shi. Wa in kadu la yaftunaka an alladhi awhayna ilayka litaftari alaina ghayra wa idhan latakhuzuka khalila. Allah ya kiris da su fitine ka game da abinda muka yi maka wahayi, litaftari alaina ghayrahu, dan ka kawo wani abin da su suke so su ji dadi. Wa idhan latakhuzuka khalila, da haka kai to da su ja ka a jiki, ka zama dan gaban goshi a wajen su. To Allah yana gaya masa ya watsar da wannan magana. وقال الذين لا يرجون قال الذين لا يرجون لقاءنا لولا قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وبنجي تعالى يكي سوى ولن دسكي لا يرجون لقاء لا يرجون لقاء لقاء ربي ولن باث وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يقول لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وأنا كرمت مثل آي ويمه سيسو شيء كزود ولا القرآن كزود ولا القرآن با والنبا. قل ما يقول لي أن أبدله من تلقاء نفسي كشيء مثل بايا يواني ككرم شينا إن كنز ولا القرآن إن أتبع إلا ما يوحى إلي با قوم إليك بهم فاشئ بند أكيم وعي. والله تعالى أنا فيها وأن نبي صلى الله عليه وسلم يكتبت نفسي واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك فترك أبند مكيمك وحي مكيمك وحي دشي كلمر كلمر واتل دقى تلاوة نقول دقى التلو تلاوة شيني كرم تاوة تلو كما شيني دي دي بيع وأن كلمة لا تقنشوا أن أبو بواب يتورا فتاقنش القراءة والاتباع تاقنش كرم تا كما كبيع بندك كرم تا معناك يأيكي لأبندك كرم تا. Allah ta'ala yana gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa ya karanta abinda aka yi masa wahayi na alqur'ani, kamar da yake cewa utlu ma uhiya ilayka min alkitabi wa aqim as-salah, ka karanta abinda muka yi maka wahayi da shi na alqur'ani kuma ka tsayar da sallah. Inna ma umirtu an a'budu rabb hadhihi al-baldati allati harramaha wa lahu kullu shay'in wa umirtu an akuna min al-muslimin wa an atlu al-qur'an. Allah ta'ala yake kace kadai an umarce ni ne in bauta wa ubangijin wannan gari wanda ya sanya shi ya zama gari mai alfarma, kuma komai da komai nashi ne, wala hu kullu shay, kuma sannan an umarce ni in zama daga cikin musulmi wa an atlu alquran, kuma in karanta alquran. Saboda haka ubangiji ta'ala ya umarce shi da ya karanta alquran, kamar yadda yake da shi warattilil qur'ana tartila, ka karanta shi daki daki kamar yadda ya umarce shi ya bi alquran. اتبع ما أوحي إليك من كتاب ربك اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وعن أهل المشركين كذيذي كيذيي لأبن دعك يمك وهي بشي نا القرآن لا إله إلا هو باب أبو بوتان جسياتي ألا تعالى شكري وأعرف عن المشركين قما كبج ليوى وأن تسكي المشركين فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. ألا شو الذي سكريك أبن دعك يمك وهي بشي إنك على صراط مستقيم kana bisa tafarki madaidaici. Don haka ne Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya umarce shi yace ba komai yake bi ba sai wahayi, in attabi illa ma yuha ilayya, ba wani abu nake bi ba face abinda aka yi min wahayi. Shi yasa wannan ayat ce qul ba yaqulu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi, baya ruwa ta karan kaina ni kawai in sa kaina in canza abinda Allah ta'ala ya yi wahayi da shi. In attabi illa ma yuha ilay inni aqabu ila sayyidi rabbi azab yawmin azim, ba komai nake bi ba face abinda aka yi min wahayi. Ni aqabu ila sayyidi rabbi, ina jin tsoron in na saba wa ubangijina, ubangijina ya jefa ni cikin azaba mai radadi. Saboda haka Allah ta'ala ya umarci Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya umarci kuma dukkan mu'minai da cewa su karanta alqur'ani, sannan su bi abinda alqur'ani yake karantar da su. Saboda haka shi qur'ani ba wai kawai ana son a karanta shi da baki bane, amma ba a san abinda ake karantawa ba. Ana son ka karanta ka san me kake karantawa, kuma kai aiki da abinda kake karantawa. Wannan shine manufar da ta sa Allah ta'ala ya saukar da alqur'ani.
Allah ta'ala ce innal ladhina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya yarjuna tijaratan lan tabur. Wannan shine hikimar, shine natijar karanta alqur'ani. Yatluna kitaballahi, suna karanta alqur'ani, ma'ana suna karanta shi, suna aiki da abin da yake cikin sa. Kalmar yatluna ta kunshi karantawar, ta kunshi kuma bibiyar abin da ka karanta ta hanyar aiki. Kalbar kidawa abin da take nufi kenan. Wa aqamus salata, kuma suka tsaida sallah. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya, sannan suka ciyar abin da muka azurta su da shi a fili, a boye ko a fili. Yarjuna tijaratan lan tabur, waɗannan suna son samun wani kasuwanci ne wanda baya tasgaro, ba a asara a cikinsa. Allah ta'ala ya ce allazina atainahum alkitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi fa ulaika hum al-khasirun. Ubangiji ta'ala ya ce waɗanda muka ba su littafi, yatlunahu haqqa tilawatihi ay yaqra'unahu wa yattabi'unahu, suna karantawa suna bi. Shine ma'anar kalmar yatluna. Kaga kalmar tilawa ba wai kawai tana nufin kai ta sharara karatu ba, baka san me kike faɗa ba. In an ce tilawa alqur'ani, ana nufin kana karanta abinda kake aiki da shi. Ka karanta kai aiki da shi, ta yaya za ka yi aiki da abinda baka san me kike faɗa ba? Ashe kaga akwai buƙatar in kana karantawa kuma ka san me kike karantawa. Alal aqalla ka san cewa nan umarni ne in yi gaskiya, nan umarni ne in yi sallah, nan umarni ne in yi azumi, nan umarni ne kai in yi zalunci. Ka riƙa jin waɗannan ma'anonin suna zuwa a ranka, ko da a dunƙule ne, ko da baka san su filla filla ba. To su riƙa ratsa cikin ƙoƙon zuciyarka, don su zama akwai su, sun yi tasiri a rayuwarka. Wannan shine ma'anar tilawa alqur'ani, shine abinda Allah ya umarci annabi sallallahu alaihi wa sallam a wannan ayar: utlu ma uhiya ilayka min kitabi rabbika la mubaddila li kalimatihi, babu mai canza kalmomin Allah. Kalmomin Allah dukansu idan labarai ne, to gaskiya ne. Idan kuma hukunce-hukunce ne, to adalci. Wa tabbat kalimatu rabbika sidqan wa adala la mubaddila li kalimatihi wa huwa as-sami'ul 'alim, kalmomin Ubangijinka sun tabbata, sun cika. Sidqan, sun cika ta fuskar gaskiya, wato in labarai ne suka zo da shi, to gaskiya ne. Wa adlan, da haka nan ta fuskar adalci, ma'ana idan hukunce-hukunce ne suka zo da shi, to adalci ne. Babu wani hukunci na Allah ta'ala da yake kunshe da zalunci. Kowane hukunci Allah ta'ala yana aje shi inda ya dace. Da haka kowa ana ba shi haƙƙinsa a cikin hukuncin Allah, babu wani wanda ake zaluntarsa. Saboda haka la mubaddila li kalimatihi, babu mai canza kalmomin Allah. Menene ma'anar canza kalmomin Allah? Abinda kalimatuhul qadariyatul kauniyya, abinda Allah ta'ala ya kaddara, ya hukunta, babu wanda yake canza shi. Duk hukuncin Allah da yi, sai dai ka sa ido, baka da ikon ka canza shi. Allah ta'ala ya so ya yi mu wani dukiya, sai dai ka bar shi haka nan. Haka Allah ya so ya shi, ya so ya ba mu wani, ya ga dama ya ba mu wani mulki, ya ba shi. Ya so ya baka, ya baka, ba wanda yake ba shi. Ya so ya baka lafiya, ya baka, ba wanda yake sa maka lafiya. Ya so ya sa maka rashin lafiya, ya sa maka, ba kuma wanda zai baka lafiya sai shi. Wa idza maritu fa huwa yashfi. To wannan kalimatul qadariyya, babu mai canza. Yadda Allah ta'ala ya halicci duniya din nan, ka ga rana, ka ga wata, ga yadda tafiyar su take, akwai wanda sai ya canza su? Babu. In duk duniya ta haɗu, ba ta isa su canza tafiyar rana ba ko tafiyar wata. Sura ka babu wanda ya sai canza wannan. Gudanar iska, saukar ruwa da sama, fitar da tsirrai, babu wanda ya sai canza wannan. To duk wannan kalimat ne qadariyya kauniyya, la mubaddila li kalimatihi. Waɗannan babu wani wanda ya sai canza shi. Akwai kalimat shar'iyya, kalmominsa na shari'a su ne hukunce-hukuncensa, shi ma babu wanda ya canza shi kuma ya zama ya canza. Shari'ar Allah tana na yadda take, abinda yake halal yana nan halal, inda wani zai zo ya ce halal ya mai da shi haram, wannan magana ta ce ba za ta mai da abin ya koma halal. Inda haram, abin halal wani zai zo ya haramta shi, maganarsa ba za ta canza wannan abin ya koma haram ba. Saboda haka la mubaddila li kalimatihi, sawa'un kalimat kauniyya qadariyya ko kalimat shar'iyya, kalmomin sa na shari'a suna nan yadda suke. Don haka shari'ar da Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam tana nan tun a wancan lokacin har zuwa yanzu, har kuma Allah ya daɗe kasa, tana nan a shari'a ta yadda take. Ka bi ko kakka bi wannan wani abu ne daban, amma dai tana nan ba canza ta yi ba. La mubaddila li kalimatihi shine abin da ake nufi. Saboda haka babu wata rana da za a zo a ce kai wannan shari'ar ya kamata a canza ta, ya kamata ta yi tsauri, ya kamata a kawo wata shari'ar ba ita ba, kuma a yadda ita shari'ar Allah ce, ba zai yiwu ba. sai dai in an kawo ta aida cewa to a wannan wanciyar ake daban ba ta Allah ba, amma dai ita ta Allah tana nan yadda take. Saboda haka kalimatihi anan yana nufin duka bangarorin guda biyu, kalimat kauniya da kalimat shar'iyya. Walan tajida min dunihi multahada, kuma ba za ka samu wata mafaka ba da za ka fake ba a gurin Allah ba. Saboda haka Allah ta'ala shi kadai da ake fakewa a gurinsa. Ka duba anan magana ce Allah ta'ala yake gaya wa Annabi sallallahu alaihi wa sallam, ba inda zai fake ko lillahi yudirani min Allah ahad walan ajira min dunihi multahada, kace babu wani wanda zai ba ni mafaka ba Allah ba, kuma ba zan samu wani guri da zan fake in ba a gurinsa ba. A cikin addu'a sai yana la manja wala malja minka illa ilayka, babu mafaka babu matsira da za a tsere maka sai dai a koma gare ka. Sai kaga kowa da kowa gurin Allah yake komawa, babu wani wanda yake neman mafaka a gurin wani ba Allah ba kuma da zai samu. Su ma waɗannan yara samari da suka shiga kogo Allah ne ya ba su mafaka, don haka da suka tashi shiga kogo suka ce fa'u ila kafiyan shallakum rabbukum min rahmatihi, anan gurin rahmar Ubangiji take, anan gurin mafaka take daga Ubangiji. Don haka duk abin da ya dadame ka ka nemi mafaka a gurin Allah, Allah ta'ala shi kadai ne zai iya baka mafaka. Allah ta'ala ka ba mu dacewa abin da muka yi daidai, Allah ya ba mu lada da kuskure. Allah ya fi mana. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.